yiwuwa. Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soja da kasar Rasha ke gudanarwa a kan iyakarta da Ukraine. Tana mai zargin cewa Rasha ta girke sojoji waɗanda yawansu ya mafi waɗanda ta girke yayin da ta mamaye Crimea shekaru 7 da suka gabata. Al'amarin ya ma zarce haka, inji sakataren yaɗa labaran headquarters tsaron Amurka ta Pentagon yayin tattaunawa da manema labarai.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na farko. Rahotanni sun tabbatar da cewar Allah ya karbi ran da daddan shugaban kasar Chadi, Idris Deby, wanda ya kwashe tsawon kimanin shekaru 30 yana kan karagar mulkin kasar. Ya mutu ƴan kwanaki kaɗan da aka ayyana cewar ya samu kimanin kashi 80 na ƙuri'u da aka kada a kasar a makon da ya gabata, inda aka zabe shi a karo na 6. Wai ana iya cewa wani irin tasiri yake da shi ba wai kawai ga kasar Chadi ba, har ma da nahiyar ta Afrika? Tambayar da na yi wa Malam Nasir Zahiruddin kenan, wani mai sharhi a al'amuran yau da kullum.
To wani abu dai guda ɗaya shi ne, sai mun taɓa ƙasar Chadin da farko mu ga yadda ma Idris Deby ya shigo mulki. Ƙasashen Afirka da yawa, musamman ƙasar Najeriya, sun taimaka gaya a cikin shekarun 1970 kusan ƙarshensu, inda aka zo tafkin Bagauda a Kano, aka yi wani taro na Chadi, inda dukkanin shugabannin Chadi na lokacin, tun daga lokacin shugaban ƙasa na lokacin shi Felix Malum Inga Kutube Indi da su Gukunu Yadaye, su Hissin Habre, Kamuje Wadan Abdulkadir da sauransu, wanda a lokacin shi Idris Deby ma za a iya cewa ɗan sako ne cikin kaji domin bai girma a cikin wannan tsarin ba. To tun lokacin ƙasashen Afirka kamar Nigeria, Libya, wanda su ne gunduma-gunduman ƙasashen Afirka da suka zo Kano aka yi wannan taro inda aka sake zaunar da Chadi. Amma duk da haka, duk da an samu wata gwamnati ta haɗin gandiza wadda dukkanin su kowanne aka rarraba masa mukamin, gwamnatin ba su ɗore ba. Kuma daga baya aka samu Asil Ahmed ya shigo, sai shi Idris Deby ya ɗauka. To Idris Deby kusan shi ne wanda ya daɗe wajen tabbatar da cewa ya yi stabilizing ƙasar Chadi. Kuma a lokacinsa ne aka samu man fetur wanda ya taimaka wajen harkokin tattalin arzikin ƙasar Chadi. Sannan Idris Deby da wani tsoho ne can ba shekaru 68 ya yi a duniya, kuma ya yi hulɗa da yawa a Afirka, ya shugabanci hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen Afirka, wanda a wannan abin ya nuna zakarancinsa. Kuma mutum ne da baya da yarda da wasa ba, domin mai domin ya faro ne a sojin Sadiq Kanuti a Chadi. Kuma don haka ɗan dokwaran suka matsa ya tashi tsaye, ya yi yaƙi, ya yi ƙoƙarin cewa ya kora su sun fita daga ƙasar Chadi. Shi da kansa ya shiga filin daga, ya hau kan tankan yaƙi, suka kora waɗannan mutane. To waɗannan abubuwa ƙasashen Afirka ba za su lance da shi ba, don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin Afirka za su koyi da shi wajen durƙusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi a ƙasashen Afirka.
Wato kai magana wadda ta shafi zakakuranci na shi Idris Deby, ko in ce margayi Idris Deby, za a iya cewa yanzu ƙasashen nahiyar Afirka ba za a samu wanda ke da ƙwarewa ko kuma kishin ƙasa irin nashi ba kenan?
Za a iya samu idan suka daure. Idan suka daure suka yi irin abubuwan da ya yi, tunda shi dama shugaba ana so ne ya wuce gaba wajen shugabanci. Amma wannan fa bai nuna cewa babu wasu abubuwa waɗanda ya yi ba daidai ba. Kwanan nan cikin wannan watan farko-farkonsa ma aka yi zaɓe wanda yake da taƙaddama da yawa a cikin ƙasar. Kuma yanzu maganar nan da ake, akwai 'yan tawaye sun baro garin Faya Larju da yake arewacin ƙasar sun taho sun wa babban birnin Injene na ƙawanya. Kuma ana cikin wannan abu shi ne kwaram sai ga an ce Idris Deby ya rasu. Ku kaga ita kanta ƙasar Chadi za ta shiga cikin wani hali na hawaye domin rashin shugabanci. Amma ana ta ƙoƙari dai a taro nan a taro can da shi ministan yaɗa labarai da ministan harkokin waje, suna nan suna ta fama na kwantar da wani abu da zai faru a ƙasar.
Idan akwai abu guda daya da za a iya cewa za a tana Idris Deby a nahiyar Afirka ba kasar Chad kadai ba, menene wannan abun?
To, wannan abun shine shi ma yana cikin shugabanni da suka dade suna mulki illa iyaka a ce ya shiga cikin jerin gwanon irin al'ada ta shugabannin Afirka na makalewa da dadewa akan mulki ba tare da an sauka ba.
Ubangiji Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah ya kyautata ta mu bayan tasu. Masu sauraro, kada dai ku manta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, masu taya alkali yanke hukunci za su ci gaba da gabatar da shawarwari a yau dinnan Talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis Derek Chauvin, wanda ake zargi da kashe wani George Floyd, wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'in da aka tafka a nan Amurka. Bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya Litini, tawagar masu taya alkali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i huɗu, inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda bakar fatan Amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da yi kan wuya ya danne na tsawon sama da minti tara. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce ai Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi, kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd da yayi a watan Mayu a Minneapolis. A ƙarshe, Majalisar Dokokin Pakistan ta fara muhawara a yau dinnan Talata kan koshin a umurci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a, biyo bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan ƙudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwar da aka yi ne tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehrik-e-Labbaik Pakistan TLP a takaice, don a samu kwanciyar hankali bayan an shafe kwanaki ana ta fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar ta nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP dai ta amince ta janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar, a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington Gundumar Columbia. Da haka bar mu je ga rahotanmu na gaba. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓaci da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ci gaba da tsaurara matakan tsaro a yankunan Difataho da Tilibiri, inda ake fama da har-haren 'yan bindiga da ke ketowa daga ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani.
Matakin wanda ke shafar baki ɗayan yankin Difa da gundumomin Tasara da Tiliya a yankin Tawa da gundumomin Walam da Ayoro da Bankilare da Abala da Bani Bangu da Sai da Torodi da Tera da Tilaberi gari da Gotei dukkansu a yankin Tilaberi ya samu karbuwa da kyaukyawarin jaye da ƙuri'un 'yan majalisa 117, yayin da wasu 13 suka yi watsi da buƙatar gwamnatin. Na majalisar dokokin ƙasa Honorable Abdumani daga ɓangaren masu linjaye ya bayyana mana dalilansu na amincewa wannan ƙuduri da ke taƙaita zirga-zirga da haramta amfani da babura.
Kasan ita harkar tsaro haraka ce wadda ba a ta son garaje. Shi gwamnati shi ya san yaya za shi ya ɗauki wani salo na shikari 'yan ƙasa. Mu a nan majalisa in mun ba ɗauki doka ba mu ke aikatawa ba, gwamnati ke aikatawa. In ya aikata ya gani dokar nan da ya aikata ta yi daidai da tsaron ƙasa da ake jira a kawo ma 'yan ƙasa, sai a ci gaba da ita. Mu muna da 'yancin mu bi sau da ƙaha mu ga doka wadda mun ka ɗauka gwamnati ya aikata ta daidai ko ba aikata ta daidai ba.
Yaduwar ayyukan ta'addanci daga wasu gundumomin tilaberi zuwa sauran sassan yankin irin su Filinge yasa majalisar yin na'am da irin wannan mataki da ƙuri'u 126 yayin da 'yan majalisa 93 suka amincewa matakin sassar da irin wannan doka a gundumomin Kolo da Baliara.
Duk wata doka da muke yi aidanci gaban talaka ne ake ba dan wani abu bane, amma a kiyaye wani yace zan hawo moto in ta nemo abinci shika wani zai labiya ga moton nan shi halaka mutane. To shine nace muka gwamnati ne zai auna wahi gani ya za a yi aba mutane hanyar su bin abincin su ya za a yi kuma a kare lafiyar mutane.
Sai dai 'yan adawa sun yi watsi da dukkan bukatun na bangaren zartarwa domin a cewar su mataki ne dake jefa talakawa cikin yanayin takura a maimakon warware matsalar tsaro. Honorable Lawali Ibrahim Mai Jirgi dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RDR Canji.
Dan majalisar wakilai a fasara Hausa, wakilin al'umma, to sai ake abinda al'umma bata gamsu da shi ba, dan me zamu kada mishi ƙuri'a? Kuma dokar ta difa shekara nawa da muka sata ta kare an hana mu hawa bar, kuma su suna hitawa da babur suna yawo. Ina ma jami'an tsaron aka mu na ƙasa da ƙasa na duniya masu kayan aiki dan su kare mu in motan ya taho, dan me ba a maganin motan da ya taho?
A shekarar 2017 ne gwamnatin Niger ta kafa dokar ta ɓaci a yankin Difa a sanadiyar yawaitar hare-haren kungiyar Boko Haram. Mafarin ɗaukar makamancin wannan mataki a shekarar 2018 da 2019 a yankunan Tilaberi da Tawa, inda 'yan ta'addan arewacin Mali suka addabi mazauna karkara. Saboda haka za a ci gaba da takaita zirga-zirgar jama'a da haramta amfani da babura a illahirin waɗannan gundumomi a tsawon watanni uku masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kada dai a manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, ƙwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun ƙudiri aniyar tunkaran matsalar sata irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a 'yan shekarun nan, bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarinsu akan irin shuka, duk wanda cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada. Taron wanda ya samu halartar tawagogin ƙasashe bakwai na CDAO da ƙasar Chadi ya bada misalin yadda wasu 'yan Senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar galma ta Nijar a matsayin mallakinsu, abinda ke zama wata barazana ga cigaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar Afirka. Kamar yadda za a ji sanarwar ƙarshen taro daga bakin Juyar Ibrahim na ƙungiyar Alternative.
Kowa ya sani shekara da shekaru ƙasashe na Afirka gabaɗaya da na duniya ma sun taɓa hannu cikin dokoki da yawa wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado wanda ake amfani da shi, saboda shi dalilin shi ne ake bunƙasar da abinci ci maka ga mutane da dabbobi. Kuma sai gashi an waye gari, yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin, wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manomanmu da makiyayanmu lebar a cikin gonakansu a cikin ƙasashensu. Kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin ƙasashe in ya zama mutanen karkara da ba wani ilimi gare su ba wani aiki sun kasa ne, an ka ƙwace musu noma da kiwo kenan tashi hankali wanda magarin kaɗankin yana iya mahaɓaka haka. Sannan ƙasashe yasa wannan babban taron aka yi shi na ƙasashenmu na Afirka, musamman ƙasashe waɗanda ke fama da wannan matsaloli na yankin CDAO. Aka ce kwana uku muna zanta bisa shi. Lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga ƙasashe. A ƙarƙashin haɗin gwiwar namu na CDAO an ɗauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka dauka na haramtar kasuwanci tsakanin macaya manoma tsakanin su da biskan abin sha'iri na munada sai ana cewa haramta ai wannan kasuwancin muka ci wannan abu ne da bai kamata ba dan wannan taron da muka yi mun saki ra babban murya wannan dokar da adda kai a haɗin gwiwa sai yawo aka mata gyaran huska a hudu wannan abun haƙƙi ne na manoma da macaya su bunƙasa da arzikin su na noma da iri kuma su iya bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun huskanci wani haɗari ba bayan haka muka ce